sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 29 ga watan Agusta na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Jarmai da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai.
Ta yau safiyar Talata, kudu ta Arewa ta gudanar da gwajin makami mai danzami wanda yake itara ta sararin saman kasar Japan. Hai layau anan ƙasar Amurka kuma ana ci gaba da ketar ruwa kamar da bakin Korea a kudu maso gabashin jihar Texas, yankin da ruwan sama mai ƙarfin gaske ya haifar da ambaliya. Sai kuma wani ɗan ƙunar bakin wake da ya halaka ƙalla mutane 5 da kuma raunata wasu guda 9 a wajen wani banki da ke Kabul babban Afghanistan.
To Allah ya kyauta. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar custom ɗin Najeriya ta faɗi cewa ta kama kayayyakin smuggle da yawa da aka shigo da su ƙasar cikin makonni 3 da suka gabata. Bayan haka za ku ji cewa haɗakar ƙungiyar maharba a arewa maso gabashin Najeriya na barazanar janye taimakon da suke badawa wajen yaƙi da 'yan Boko Haram saboda rashin ƙwarin gwiwa da suke samu daga fannin gwamnati. Yayin da ake shirye-shiryen babbar sallah nan da 'yan kwanaki kaɗan, wasu mata a jamhuriyar Nijar sun koka akan farashin kayayyaki.
Suna na madam Bosna. Komi yanzu a cikin kasuwar nan rambas yayi tsada, sai a hankali. Kai mu al'amari wannan kawai sai a hankali. Sai sabo ne dai rike wuya ta kashi.
To Allah ya kyauta. Za ku ji ƙarin bayani an jima kaɗan. Sannan kuma muna tafa da shirin noma wanda Sarfi Lahashin Gumel ya shirya zai kuma kawo. Amma duk sai bayan labaran duniya.
Ta jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau safiyar Talata, kudu ta Arewa ta gudanar da gwajin makami mai linzami wanda ya ketara ta sararin saman kasar Japan, wanda masu fashin baki suka kwatanta da irin wanda kasar ta fara barazanar gwadawa da take cika bakin cewa zai iya kaiwa wani yanki na Amurka. Lamarin da ya haifar da mayar da martanin 'yan kasar da kuma sauran shugabanni. An yi imanin wannan shine gwajin makami mai linzami da zai iya cin dogon zango tsakanin kilomita 3,000 zuwa 5,000 na biyu da ya samu nasara. A cewar ƙwararren masanin makamai masu linzami Jeffrey Lewis, babban daraktan shirin ba da gudunmuwa na gabashin Asia da ke makarantar nazarin harkokin ƙasa da ƙasa a jihar California. A watan Mayu ne gwajin makami mai linzami da aka yi wa lakabi da Hausan 12 na farko ya sami nasara. Shugaba Donald Trump ya yi Allah wadai da gwajin makamin da ƙasar Korea ta Arewa ta yi, da cewa ƙasar ta nuna wa makwabtanta da dukkan mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya irin raunin da take da shi da kuma tsayinta na amincewa da halayen ƙasa da ƙasa na duniya.
Mutanen ƙasar Angola sun gudanar da zaben sabon shugaban ƙasarsu na farko cikin kusan shekaru 40, kuma a yanzu sun ce dole ya kawo daidaiton tazarar da ke tsakanin attajirai da talakawa. Duk da kasancewa ƙasar a matsayin ta biyu da ke da arzikin mai a nahiyar Afirka, Angola na ci gaba da kasancewa daga cikin ƙasashen da al'ummarta ke ci gaba da zama a wahalce, kuma wadda ke dogaro a kan kayan da ake shigowa da su ƙasar daga ƙasashen ƙetare. Yawancin 'yan ƙasar na zama cikin talauci da rashin ayyukan yi, suna kuma fuskantar hauhawar farashin kayayyakin masarufi. Sabon shugaban ƙasar da aka zaɓa, João Lourenço, ya ce yana so ya rage yawan dogaron da ƙasar ke yi a kan arzikin man fetur. Ya kuma yi alkawarin zai inganta harkokin noma da masana'antu da harkokin yawon buɗe ido da kiwon kifi da sauran harkokin tattalin arziki. Jam'iyyar Adawa ta zargi shugabannin gwamnatin da ke mulki da cewa suna ɓatar da dukiyar ƙasar ne wajen daɗaɗawa kawunansu kawai. Ɗaya daga cikin shugabannin Adawar, Manuel Fernandez, ya bayyana cewa wannan buƙatar talaucin da sanadiyyar faɗuwar farashin man fetur ba ne, rashin adalcin gwamnati ne ya haifar da shi.
Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata ana ci gaba da keta ruwa kamar da bakin kwariya a kudu maso gabashin jihar Texas, yankin da ruwan sama mai karfin gaske ya haifar da ambaliya a ɗaya daga cikin birni mafi girma na ƙasar Amurka. Masu binciken yanayi sun kiyasta cewa ruwan zai ragu tsakanin ma'aunin santimita 25 zuwa 50 kafin ruwan ya dauke daga yankin a ranar Alhamis. Wannan na daga cikin ƙarin ma'aunin santimita 90 na ruwan da aka riga aka tafka a wasu daga cikin yankunan wanda ya hada da birnin Houston. Ambaliyar ruwan saman ta mamaye gidaje da hanyoyi, inda ma'aikatan ceto ke ta ci gaba da faman taimakawa jama'a. Magajin garin Houston Sylvester Tuna ya ce daga ranar Litinin an kwashe sama da mutane 3,000, sannan wasu 8,000 kuma suna a matsugunai. Ya kuma bayyana cewa akwai rahotannin mutane 3 da suka rasu a sakamakon ambaliyar. Gwamnan jihar Texas Craig Abbott ya faɗa wa manema labarai cewa ya tura jami'an kai ɗaukin gaggawa 1,500 a ɗaukacin jihar domin su taimaka.
Wani ɗan ƙunar baƙin wake ya hallaka aƙalla mutane 5 da kuma raunata wasu mutane su 9 a wajen wani banki da ke Kabul, babban birnin Afghanistan. An kai harin ne a yau Talata a kofar shiga bankin da ke Kabul, wanda yake kusa da ofishin jakadancin Amurka mai matakan tsaro masu tsanani. Shaidan gani da ido sun bayyana cewa jami'an sojan Afghanistan da sauran ma'aikatan tsaro na cikin mutanen da suka taru wajen karɓar albashinsu na wata a bankin. Ƙungiyar Taliban dai ta ɗauki alhakin kai wannan harin. An kai mummunan harin ne yayin da ƙasar Afghanistan ke shirye-shiryen bikin sallar Idi. Mai magana da yawun gwamnan lardin Hera Jalani Farhad ya faɗa wa murya Amurka cewa harin da jirgin sama Amurka mara matuƙi ya kai ya hallaka aƙalla farar hula 13, wanda ya haɗa da mata da ƙananan yara, ya kuma raunata wasu su 7. To, labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A ci gaba da ake yi da kama kayayyakin da ake fasa ƙauransu zuwa Najeriya, hukumar kwastam ta ƙasar ta kama wasu kayayyaki, ciki har da bahunan tabar wiwi da shinkafa a cikin makonni 3 da suka gabata. Wakilin sashen Hausa na Lagos, Babangida Jibran, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Hukumar kwastam mai kula da shiyoyin Lagos da kuma Ogun ta kama kilogram na tabar wiwi 1,590, wanda kudinsu ya haura naira miliyan 72 a kwanni 3 da suka gabata, bayan buhunan shinkafa 1,237, wanda kuma aka bayyana cewa gurbatattu ne, da kudinsu ya kai na naira miliyan 15,200, wanda kuma aka shigo da su ta kan iyakar Najeriya da Jamhuriyar Benin. Shugaban hukumar ta kwastam mai kula da shiyoyin Lagos da kuma Ogun, Alhaji Muhammad Ubagarba, shine ya bayyana hakan a hira da yi da manema labarai.
Abinda muka kama wannan sun hada da manyan motoci guda 27, yawan kuma kayayyakin da muka kama daban-daban guda 54 ne. Akwai shinkafa, akwai magunguna, akwai ganye, akwai tsoffin tayoyi da kuma sauran kayayyaki na kasuwanci wanda suka hada da fridge da kuma sauran abubuwa da wanda wasu an basa an hana a shigo da su, wasu kuma an ce a shigo da su, amma duk kayan da aka hana a shigo da shi sai kai amfani da wanda aka bari a shigo da shi, ka boye wancan gaba daya abinda doka ta ce a kwace kayan. Darajar kudaden waɗannan kayayyaki gaba daya wanda aka kama shine miliyan 783, wannan shine darajar kudin wannan kayayyaki, kuma kudaden da gwamnati za ta yi asara muka tattare muka ce wannan ba mu yarda ba da shi.
To, ko ya ɗan Najeriya suka ji game da matakin da hukumar kwastam ke ɗauka na dakile harkokin smoga a ƙasar? Tambayar kenan da newa injiniya Awal Ibrahim na ƙungiyar masu ƙananan masana'antu a Najeriya.
Shi hana shigowa da kayayyaki yana da kyau sosai, domin ka dubi duk tarihin ƙasashen duniya da suka ci gaba, kamar su China, kamar su Turai, duk wata ƙasa da kaga ta dogara da kanta, abinda tarihi ya nuna sai ta rufe ko suka rufe ƙofofin ta ne. Rufe din ƙasa tana iya samun hanyoyin da dole ‘yan ƙasan za su taso su yi aiki, yana tasiri don yakan sa dogaro da kai ya ƙaru sosai, duk da cewa za a ɗan sha wahala, kama wahalan ba na dindindin ba ne, wahala na lokaci kaɗan kuma zai wuce.
Har ila yau hukumar ta kwastam ta kama wasu motoci 64 na alfarma da kuɗinsu ya kai na zunzurutun kuɗi har naira biliyan 1.5. Idan dai za a iya tunawa makonni 3 da suka gabata, sai da hukumar ta kwastam ta kama wasu motoci motoci irin na alfarma 37 da kudin su ya kai na naira biliyan 1 da miliyan 300. Yanzu haka dai hukumar ta Kwastam ta tabbatar da koran wasu jami'anta guda hudu wanda ake zargi suna da hannu wajen shigo da wasu makamai 661 wanda kuma aka shigo da su ta tashan jiragen ruwan Tinkan Island dake nan Lagos a farkon shekarun da muke ciki. Ana ganin koran jami'an ba zai rasa gurbanar da su da aka yi a gaban wata kotun tarayya dake Lagos bane a kwanan nan. Rundunar dai a tabakin shugaban hukumar ta Kwastam ta kasa Kanal Hamid Ali Marabos ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen koran duk wani jami'in ta tare kuma da daukan matakan lalatawa a kansa idan aka same shi da hannu wajen yin zagon kasa ga shirin gwamnatin tarayyar Najeriya da hana fasakauri akan iyakokin Najeriya. Baban Yajibrin murya Amurka daga Lagos.
A gaida baban gida Jibril, hadakar kungiyar 'yan sa-kai ta maharba a Najeriya ta gudanar da wani taron gaggawa a jihar Adamawa don gano hanyoyin magance matsalolin da suke fuskanta, wato da kungiyar ke fuskanta a yakin da take yi da masu tada kayar baya, wato 'yan Boko Haram. Ko menene dalili? Ga Ibrahim Abdulaziz da karin bayani.
Yayin ma dai wannan taron gaggawa da 'yan sa-kai na maharba suka gudanar, maharban sun ma koka ne game da shakulatin bangaren da suke zargin gwamnatocin wasu jihohi ke nuna musu, duk da irin tallafin da suke badawa a yaki da masu tada kayar baya na Boko Haram. A dai wajen wannan taro, wanda ma ya kunshi juyan arewa maso gabas, wasu 'yan sa-kan sun ma bukaci ne da su janye daga taimakon da suke badawa a yanzu.
Gwamnati ba ta ɗauki wani mataki a kai ba, shine ina kira shugabannin wa'azuwa a dawo na wani ɗan ƙaramin lokaci. Wallahi in aka sanar aka ce maharbi,
in ya rubuta a bannan a yi magana, sai wani ya koma gefe ce a gari kuɗi miliyan ɗaya ba shi, ba za a zarga masa ba.
Yau za a tura maharbanmu bakin daga. Na ɗaya, dattijan ya ba da oda tura mutane. Mutane sun tafi, gwamnati ba ta sani ba.
Wani batu ko da aka taɓa a wajen wannan taro shine ma na rashin samun haɗin kai tsakanin kungiyoyin maharba a Najeriya. Batun mako da sakataren tsare-tsare na kungiyar Modibo Usman ke ma cewa fa dole ne a yi karatun tana tsuhu.
Ga 'yan sanda, ai ga sojoji, ran taba ɗaya suna sauke fushinsu a wancan wuri. Dalili, idan an bari cewa ba namu ba ne, waɗancan abokanan gaban yadda an taba waɗancan za su dawo kan mu ɗin ai. Saboda haka dukkan bundan wasu kananan gunagune da ke tsakanin mu abu ya taba ɗayanmu, an taba mu duka. Yaya za mu yi mu tinkari wannan abun? Za mu bari sun ci banza kanmu? Mutane 12 fa a shekara ɗaya. Ina kara tabbatarwa gwamnati Bindo ya yi kokari, amma motoci sabbi-sabbi a zamanin shi yanzu kusan zai irga ya kai 7 ko 8, amma bai zo wa kungiyar maharba ba, an bayar ta hannun da ba a yi aiki ba.
To ko na matsayi aka ɗauka yanzu game da batun janyewa daga tallafin da 'yan sa-kan ke badawa a yaki da masu tada kayar baya a yanzu? Wannan ko shine ma tambayar da newa Alhaji Muhammad Usman Tola da ke zama shugaban kungiyar maharba a jihar Arewa maso gabas.
A'a, ba za mu iya zanye mutanenmu ba. Mu fa yadda muka riga mun sadakar, za mu roki gwamnati ne ya fito ya taimake mu a duk abin da zai iya kawo mana shi a kasa mu su a gabanin mu san wanda mataki za mu dauka. Amma ba za mu zanye yaranmu ba. Kanmu da kanmu muka kashe ayi mun zanye yaranmu. Ba mu bukaci kasar mu ta zauna lafiya ba, kuma ba mu bukaci kasar mu ta samu cin gaba ba. Duk abin da aka yi mana kwanake da yawa suka su da yayi, ba mu damu ba. Sannan ɗan kwanake kadan yadda yake gaban mu tsakanin mu da su a gabanne ba zai kawo mana illa ba. Ba za mu zanye yara ba, amma muna roko gwamna duk abin da za a yi ya fito mana shi a kasa mun su a gabanne, ya ba mu su a hannu. Kamar ni mai magana, ni Alhaji Muhammad Usman Tola, ni ne shugaban maharba, ba Adamawa an kada ma North East, kuma a duka sauran gwamnoni kuka na zuwa gare su, duka haka za a yi mana a su a gabanne mu na maharba.
Su ma dai mata maharba ba a bar su a baya ba wajen wannan taro. Aisha Bakar Gombe ita ce fa komandan mata a kungiyar maharban Najeriya, ta ce suna nan daram a wannan yaki da suke yi a yanzu.
To alhamdulillahi, gunaguni ana yin su, amma gunaguni su ba za su samu mu sare ba, saboda mu mun fita mu yi wa kasan mu aiki saboda mu sama wa kasan mu zaman lafiya ne. Gunagunin mutane ba zai taba samu mu sare ko kuma mu ajiye makaman mu ba sai ranan da muka tabbatar wa kasan mu ta samu zaman lafiya.
Kamar yadda ku alƙaluma ke ma nunawa, in sa kai na maharba da dama ne fa suka rasa rayukansu a yaki da masu tada kayar baya na Boko Haram. Batun da kuma manazarta ke ganin fa dole ne ake taimakawa. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger. Yayin da ake shirin babbar sallar layya, wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari ta kai ziyara kasuwar da Magaran, inda ta gana da wasu mata da 'yan kasuwa akan shirye-shiryen sallar. Ga dai irin bayanan da ta samu daga gare su.
Sunana Madam Bosna. Komi yanzu a cikin kasuwar ran bas yayi tsada a hankali. Wallahi kayan yaji ne ga nan mun sai sai saboda soyayye wai da dan dawa anji. Eh da kayan yaji da kayan miya su ci da hu su titta ga sanan din mun sai sai. Amma dai Allah dai ya bar zaman tare kawai za. Kin ga petit pois da rage muke sayan ta amma yanzu ga ta kara kudi mutar dikin ma da rage muke sayan yanzu ya kara mai kudi gashi nan. Tumatu kun koma ya kara mai kudi kai mu al'amar wannan kawai sai a hankali. Sai sabo ne dai rike wuya ta kashi.
Sunana Aisha. Kayan yaji muka zo saboda abin layya shine muka zo sayan kayan yaji wanda za a sa soye soye da kayan hada hadan shi da su sidan
kayan yaji ne nake da ka albarkacin wannan sallah ta layya gashi nan komi da komi ne muka har hado muke da kashi saboda aikin nama sai da kayan yaji
wasu mata kenan da na samu a kasuwa sun zo sayan kayan aikin nama wanda suka hada da kayan yaji da barkono su ma masu kayan yajin sun yi bayanin yadda kasuwar ta su take
Alhaji Hamisu Muhammad mai kayan yaji kasuwar kayan yaji alhamdulillah dangance da sallar da aka samu dai insha Allah komi yana tafiya da kyau ana samun masu siya ana samu kuma wanda suke zuwa suna sari da yiwa ma bana farashin yana da rahusa ba kaman yanda kowa ba zai iya siya ba ko mun karamin karfin ka insha Allah zaka iya sayan kayan da zaka yi amfani da su da sallah tin si da hu insha Allah muna sai da ta shika guda sabanin bara a wannan lokacin tana kusan 300 har da wani abu
Bashir Magaji mai kayan kasuwa alhamdulillah ta kan ji alhamdulillah yanzu dai ta hornuwa zuwa ga kayan yaji haka mai najin wannan duk da yanzu an yi sayan su dai yanzu kayan yaji duka diga ce daga 100 zuwa jika biyu har masu jika biyar duka muna hada bayan da ba ta yi
wukake adda da kayan suyan nama na taka rawa a wannan sallah ga masu sayar da wukaken da bayani
sunana Abdu wukake nake saidawa da falaluwa da wasu addina duka da furno da komi duk abin da ya shahe na layya duka muna sassi da shi ina samu amma kadan kadan ba irin da ba saboda yanzu garin ba wani kudi ba ke samu da yawa kuma aikata gashi gaba ɗaya duk ba wani biya ba aka musu farashi na da ne yanzu ba ɗaya bane falla bi da rabi amma yanzu ana sayar ta jika bi saboda yanzu ba wani kudi ba ke samu da yawa wasu wukake duka ana sassira su 100-150 ga tari jika 150 ana saida adda ita ma ana saida ta jika da 50 jika guda
sunana Idrisa ciniki ana samu kadan kadan farashi daga 150 60 har zuwa jika ma ana samu ga tari yana kaiwa jika 150 wukake haka adduna nasara suna jika jika balaluwa ka same ta jika 350
wuka nake saida sana'a mai na ci
ina muka dan gatar
farashin duka daga 100 jika 120 80 60 70
nawa zake ba $150
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
a gaida Tamar Abari kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe 11:18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba
jama'a assalamu alaikum barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na muryar Amurka zan gabatar Har yanzu dai muna tare da babban daraktan cibiyar binciken aikin noma ta Jami'ar Ahmed Bello dake Zaria, Farfesa MK Uthman. Inda idan mai sauraro na biye da mu a shirin da ya gabata, muka yi alƙawarin kawo muku kashi na ƙarshe na wannan tattaunawa da muke. Za mu daura ne a daidai lokacin da na tambayi Farfesa ko da gaske ne Najeriya za ta iya noma abincin da za ta ci ta kuma ciyar da wasu. Farfesa ya ce,
"Eto, kaga tambayoyinka suna da fuska uku. Fuska ta farko Najeriya da gaske ne za ta iya ci da kanta da ci da wasu idan ka diba abin da Najeriya take da shi to kaga wannan babu wani takabibi akai duk mutumin da ya san noma ya san irin albarkar da Allah ya bamu a Najeriya muna da kadada miliyan 91 a yanzu ba ma noma kashi 46 a cikin wannan kadada din to kaga in ka diba wannan kuma ka diba yanda kuma Allah ya bamu yawan ruwa da kamar da ga maka daga millimeter 400 zuwa millimeter 4000 to kaga wannan zaka iya zama shuka da abuwa daga kasa mai albarka to amma zamu iya ko ba zamu iya ba shine a yanzu wannan akwai abubuwan da yasa ba zan iya cewa za mu iya ba a yanzu. Dalilai suna da yawa. Abin dalili na farko, har yanzu mu din noman nan da muke yi ba ma amfani da na'urorin noma. Misali, kaga akwai ƙananan na'urori da wasu kamar misali a ƙasar China da sauransu suna yi amfani da shi, wanda mu har yanzu ga mutane sai sun duka. Duka nan kuma wahala ce. In kana duka za ka yi noma, ina za ka yi noma? Kaga nomanka duk irin ƙoƙarinka ka je da safe sai magariba ka dawo, da wuya ne ka noma abin da mutane da yawa za su. Kaga kamar misali a nan America, mutum manomi ɗaya zai iya ci da mutane 155. Kako mu a Najeriya, manomi ɗaya da ƙir zai iya ci da mutum 10 a shekara. To ashe kaga shi za ki gani yanzu kamar a nan America ba dukkansu manomansu ba su kai kashi 3 ba na cikin mutanen America gabaki daya. Amma mu kaga a Najeriya manoman mu kansu sun kusan kashi 60 ko ma fin haka. To ashe kaga kuma duk da haka zaga no abin da suke ruma ba su yato. Dalilin ne yasa saboda har yanzu na'urorin noman da ya kamata mu da shi gaskiya ba mu da shi.
To wane yankuri ake a Najeriya domin ganin an zamanantar da noma?
To wannan abu ne a gaskiya ya kamata kowa ya tashi tsaye. Misali, dole mu ce ita gwamnatin tarayya tana kokari, amma gwamnatin jihohi da kuma musamman karamin hukuma gaskiya ba su haɓasa komai.
Wato su ya kamata su samar da na'urorin da za a zamanantar da noma ga manoman.
A yau ma taron da muka yi a nan Washington da su mutanen IFRI, ai maganar da suka gaya mana cewar babban matsala a Najeriya shine a samu ma kudaden da su ƙananan hukumomi suke kashe akan noma. To mu a ganinmu da yake, in kaga mu ta cibiyarmu tana da wani aiki da take kowane shekara, mukan zagaya duka kowace jiha a kowace shekara cikin watan August ɗin da muke ciki a yanzu zuwa watan September, mu je mu diba menene aka yi wannan abu, muna yin shi menene aka shuka da meye za a yi, kuma nawa aka kashe, nawa mene shine ake kira shi crop performance assessment. Kowace shekara muna wannan, shi yafi shekara da muna wannan. A gaskiya ba dan gaya ma, da wuya ne ka je karamin hukuma a ci maka ai ga kudin da shugaban karamin hukuma ya sa a cikin noma ba.
Wato babu tsarin noma ma kwata-kwata a ciki.
Amma kuma zaka ga akwai abin da ake kira Department of Agriculture, wato akwai
bangaren
yau na
sashen noma.
Akwai ma'aikata ma, akwai zaka ga darata na agriculture, akwai
to me ma'aikatan suke kenan.
To yawanci a gaskiya suna nan, suna zaune ne kawai suna jiran idan ko karamar shugaba ko daga can gwamnati tarayya ko wani abu ya zo sai su je su. Amma nasu na kansu a ce yau ita karamar hukuma ga wani abu ta fito da shi a cikin ƙananan hukumomin nan 774 babu ni ban ga wata ƙaramin hukuma a yanzu ba wanda za ta ce ai gashi ina kashe kaza a kowane shekara noma.
Tambaya ta ƙarshe ita ce, farfesa yana noma da kansa kuwa?
Alhamdulillah, ni kan dama ina noma. In fact, tun ma kafin in ma zama farfesa na yi noma, domin a yanzu haka bana ma kuma muna da gonar da muke yi ta nan wadda take ta gwaji ce wadda mu nuna manoma. Kuma ita kanta cibiyarmu, ka san kamar da zaka sani, muna aiki tare da manoma, kungiyoyin manoma. To kusan kungiyoyin manoman nan a yanzu muna da aiki da sun fi 100. A cikin waɗannan kungiyoyin manoma kusan su kusan kashi 50 dukkan muna da gonakan da muke yi tare da su domin su ga yanda ke. Domin shi noma ba magana bane ta kawai ta cikin aji
ta takarda ba, wato sai an yi a zahiri.
Dole sai ka shi a zahiri mutum ya gani. To wannan abu mu abinda aka sani mu muna yi kenan, kuma har gobe muna nan muna, saboda mun tabbatar da idan ba mu yi ba bayan da su gani su manoman su tabbatar da haka. To gona gwaji wannan muna yi, sannan kuma ni kaina na kan yi noma din ko dake akwai lokacin da ga shi noma dole sai ina neman lokaci, dole sai ka zauna. Amma dole indai kana tare da mu a nan NRLS haka kai wani mukami bayan za a yi zamanto wai baka aiki
ba ka noma,
dole sai ka yi noman nan.
To madalla farfesa, mun gode kwarai da gaske da wannan ziyara da kawo mana.
To alhamdulillah.
Farfesa MK Usman kenan, daraktan cibiyar binciken aikin noma ta Jami'ar Ahmed Bello da ke Zaria, a tattaunawarmu da shi lokacin da ya kawo mana ziyara nan Washington. Masu sauraron mu anan muka kamo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai kuma mako mai zuwa, idan mai duka ya kai mu, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi baƙon namu Farfesa MK Usman da ma duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin musamman ma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
Madalla a gaida Sarfil Hashin Gumel. Yanzu kuma ga Safina Tsara su dangi da kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko na haɗin gwiwa ne daga Salihu Isa Fana da Hamza Galadima birnin Kebbi da Isa Isa Kofsa Asarara, shagarin local government jihar Sokoto. Suka ce suna kira ga 'yan kasuwar dabbobi da ke jihar mu ta Kebbi da su rage dogon buri ga dabbobinsu wajen sayarwa domin talakawa su ji sauƙin sayan bisan layya cikin sauƙi da fatan Allah ya sa wannan kira nawa ya kai ga waɗanda na yi domin su. Abin takaici ne a ce wai alhazai a Najeriya ba za su samu damar zuwa aikin haji a cikin lokaci ba, har sai sun haɗa da yin zanga-zanga. Hukumar jin daɗin alhazai a Najeriya ƙalubale gare ku. Sako daga Usman Shitu Mahuta da Yahana Sikiri, jihar Adamawa. Assalamu alaikum VOA Hausa. Tabbas mu al'ummar Najeriya mun yi farin ciki matuƙa na ware naira miliyan 1000 da miliyan 6 a cikin kasafin kuɗin bana don ƙaƙaba talauci da samar da ayyukan yi ga matasa da gwamnatin Najeriya ta yi. Allah ya sa alheri. Sako daga Alhaji Umar Foreba Gashuwa da Adam A Adam Gashuwa. Sai sako na gaba yace muna kira ga shugaba Buhari da ya gaggauta ya yi wa gwamnatinsa garan Bawul. Matuƙar yana buƙatar sanya cimma burinsa akan abin da yake son cimma. Saboda rashin hakan mu kanmu talakawa har yanzu bamu san inda aka dosa ba. Balantana mu sa ran samun canjin rayuwar da muke ciki a yanzu. Domin shi fa lokaci baya jira sai dai a jira shi. Sako daga baban Sadiq Mallamawa Kutama, Kano State, Nigeria. Sai sako daga Shehu Adamu Rijau yace muna kira ga 'yan kasuwar mu akan su sauƙaƙa farashin kayayyaki a daidai wannan lokaci da ake shirye-shiryen shagulgular sallar layya. Gani irin halin matsin rayuwar da al'umma ke cikin rashin kuɗi. Da fatan sun ci kuma za su yi hakan. To gwamnatin tarayyar Najeriya mun ji kin ware naira miliyan 1000 da miliyan 6 a cikin kasafin kuɗin bana don ƙaƙaba talauci da samar da ayyukan yi ga al'umma. Sai dai kash mu mutanen karkara ana ci da guminmu domin bamu cika ganin irin wannan tallafin ba. Sako daga Mutare dan Ma'azu baban Khalifa Jikan Kande da Aminu Kano Mai da Garko da Usman Aliku da Magum jihar Yobe.
To kafin mu yi sallama ga takaitattun labaran duniya.
To yau safiyar Talata, Koriya ta Arewa ta gudanar da gwajin makami mai linzami wanda ya ketara ta sararin saman ƙasar Japan, wanda masu fashin baki suka kwatanta da irin wanda ƙasar ta fara barazanar gwadawa da take cika bakin cewa zai iya kaiwa wani yankin ƙasar Amurka, lamarin da ya haifar da mayar da martanin 'yan ƙasar ta Japan da sauran shugabanni. Mutanen ƙasar Angola sun gudanar da zaben sabon shugaban ƙasarsu na farko cikin kusan shekaru 40, kuma a yanzu sun ce dole kawo daidaito na tazarar da ke tsakanin attajirai da talakawa. Duk da cewa ƙasar ta Angola a matsayinta na biyu da ke arzikin man fetur a Afirka, Angola na ci gaba da kasancewa daga cikin ƙasashen da al'ummarta ke ci gaba da zama a wahalce, kuma wadda ke dogaro a kan kayan da ake shigowa da su ƙasar daga ƙasashen ƙetare. A yau Talata ana ci gaba da keta ruwa kamar da bakin ƙwarya a kudu maso gabashin jihar Texas, yankin da ruwan saman mai ƙarfin gaske ya haifar da ambaliya ɗaya daga cikin babban birnin da ke ƙasar Amurka. Masu bincike na yanayi sun ƙiyasta cewa ruwan zai ragu tsakanin ma'aunin santimita 25 zuwa 50 kafin ya ɗauke da ƙasar ranar Alhamis.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Jarmai da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, kuma da injiniyanmu Mr. Thomas, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin Yau da Gobe.